Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana akan mitoci 6049 da kuma 25. Masu sauraron mu a jamhuriyar Niger kuma za su iya kama mu kai tsaye a gidajen rediyon VOA Africa da ke kan mita 102.5 zangon FM. Sai rediyo amfani da sarauniya da fara'a da FM Nomad da Dalal FM. Ga waɗanda ke gane kuwa kuna iya sauraron mu kan Alfa Radio da ke Kumasi. Har ila yau kuwa iya kama mu ta hanyar sadarwar internet akan voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Masu sauraron mu assalamu alaikum. Nazir Ahmad Hausawa ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC nake fatan kun tashi lafiya. Ladan Ibrahim Ayawa na tafe da shirin zabe ko nadi. Amma kafin nan bari mu fara da cikakken labarin.
Jama'a assalamu alaikum da fatan an waye gari lafiya yau ranar Lahadi 16 ga watan Satumba shekara ta 2018 ga cikakken labaran duniya mai karatu Sarfil Hashim Gumel. Iska mai karfi da ambaliyar ruwa da mahaukaci guguwar Florence ta haddasa sun yi sanadin mutuwar akalla mutum 11 tare da tilastawa dabban mutane neman mafaka. An ceto ɗaruruwan mutane haka kuma ta haddasa rashin wutar lantarki ga kusan gidaje miliyan 1 a kudancin Amurka. Cibiyar da ke sa ido kan aukuwar guguwa ta Amurka ta ce wannan bala'i na ci gaba da haifar da ambaliyar ruwa a jihohin Carolina ta arewa da ta kudu. Yayin da karfin iskar ke raguwa hakan na nufin akwai isasshen lokaci da Florence za ta iya haifar da ƙarin ruwan sama kan koguna da tunu ruwa ya cika su. Sananin guguwar Florence ya ragu zuwa matakin mummunar guguwa da aka saba gani bayan da ta afka jihar North Carolina dauke da iska mai karfin gaske da kuma ruwa kamar da bakin kwarya. A can kuma kasar Philippines mahaukaciyar guguwa mai lakabin Mangkhut ta ce ta kashe akalla mutane 16 tun isar ta jiya Asabar inda ta farma arewacin tsibirin Luzon guguwar da ta zamto mafi muni ta afka Philippines a cikin wannan shekara. Yanzu kuma ta nufi yankin Hong Kong da sauran wasu sassan kudancin China. Ita ma karfin guguwar Manhattan ya ragu amma duk da haka tana da hatsarin gaske. Yawancin waɗanda abin ya ritsa da su sun mutu ne sanadiyar gocewar ƙasa da rugujewar gidaje. Da an sanar da yau Lahadi a matsayin ranar da ministan harkokin wajen China zai fara ziyarar aiki a Philippines amma kasashen biyu sun amince dakatar da ziyarar saboda guguwar. An soki tashin wasu jirage sama da 150 saboda Mangkhut kuma lardin Guangdong na kasar China ya fada kan lawalin guguwar. To ana shirin labaran duniya ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Wani babban kamfani da ke sarrafa nama a Amurka ya amince zai biya diyyar dala miliyan 1,500 ga wasu ma'aikatan kamfanin musulmai waɗanda suka bar aiki bayan wata jayayya kan ɗaukar hutun zuwa yin sallah. Hukumar tabbatar da adalci ma ma'aikata ta Amurka ce ta sanar da wannan diyya bayan kwashe wasu 'yan shekaru ana shari'a a kotu tsakanin kamfanin Cargill Meat Solution Corporation da wasu ma'aikata musulmai 138 waɗanda akasarin su baƙi ne da suka zo daga ƙasar Somalia. Tun wajen ƙarshen shekarar 2016 ne aka fara wannan takaddamar bayan koran ma'aikatan da kamfanin yayi saboda ƙaurar cewa bakin aiki da suka yi na tsawon kwanaki 3 a kamfanin da ke garin Fort Morgan da ke yammacin jihar Colorado. Yanzu haka dai kamfanin ya sauya tsarinsa ta yadda yake barin musulmi su je su yi sallah idan lokacinta ya yi. Hukumar da ke kare haƙƙin ma'aikatan ta ce tana da hujjojin da suka tabbatar mata da cewa ana takewa ma'aikatan da suka fito daga Somalia da Afirka da musulmai haƙƙinsu ta hanyar ƙin barinsu su je su yi sallah kuma aka kore su. Bayan da ya rasa mahaifiyarsa a sanadiyar yaƙi, Hikmatullah ɗan shekaru 10 da haihuwa ya yanke hukuncin shiga wata ƙungiyar wanzar da zaman lafiya wadda mambobinta ke tafiyar ɗaruruwan kilomita a ƙafa zuwa yankunan ƙasar Afghanistan daban-daban tun watan Yuni domin isar da saƙon wanzar da zaman lafiya da kawo ta ƙarshen tashin hankula. Da yake magana da muryar Amurka, Hikmatullah ya ce bom ne ya fada gidanmu ya kuma kashe mahaifiyata. Hakan ya sa na shiga ƙungiyar masu tattakin zaman lafiya saboda ba na son sauran yara su ga mutuwar mahaifansu. Hikmatullah wanda yake kamar sauran 'yan kasar Afghanistan masu amfani da suna ɗaya ya yi kira ga duk bangarorin da ke fada da juna Afghanistan su zauna lafiya don shi da sauran yara su samu damar komawa makaranta. Ya ƙara da cewa ina son zaman lafiya saboda ina son komawa makaranta. Ranar Juma'a ne ƙungiyar ta isa birnin Mazar-e Sharif da ke zama babban birnin arewacin lardin Balk bayan yin tafiya mai nisan kilomita 660 da suka shafa kwanaki 32 suna yi babu takalmi a kafarsu. Daga ƙarshe tsohon shugaban gangamin yakin neman zaben Trump Paul Manafort ya amince ba da haɗin kai ga kwamitin bincike na musamman da aka kafa a ƙarƙashin Robert Mueller wanda ke gudanar da bincike kan katsalin dandan da Rasha ta yi a zaben shugaban Amurka na 2016. Haɗin kan da Manafort ya bayar na haɗe ne da wata yarjejeniyar alƙulla tsakaninsa da masu shigar da ƙara wacce za ta ba shi dama kauce tuhumar wani aikin da ya yi a Ukraine wanda ya saba dokar ƙasa. Babu dai tabbacin ko wadanne irin bayanai Manafort zai bai wa kwamitin bincike na Mueller dangane da shugaba Trump da kuma gangamin yakin neman zabansa.
Labaran duniya kenan kuka saurara daga nan sashin Hausa na Murya Amurka a nan birnin Washington DC. Madalla yanzu kuma lokaci yayi da Ladan Ibrahim Ayawa zai gabatar da shirinsa na zabe ko nadi.
Jama'a assalamu alaikum barkamu da warhaka da masarar ku a cikin wani sabon shirin zabe ko nadi wannan ni Ladan Ibrahim Ayawa ke shiryawa kuma na gabatar. Yau ko shirin zai ci gaba ne da duba jahohin da suka amince da yin zaben fidda gwani ta zaben gama gari ko kuma aka san hakan a cikin jam'iyyar APC. Domin idan masu saurare na biye da mu a cikin shirin da ya gabata mun shaida muku cewa za mu ci gaba duba sauran jahohi da matsayin da suka dauka akan zabe na kai tsaye sai kuma batun yadda wasu jahohi ba ma zaben za a yi ba a'a nadi za a yi musu. Yanzu dai bari mu fara da Yada Zango a jihar Kogi inda Mustapha Nasir Batsari ya tattauna da shugaban jam'iyyar APC na jihar Mai Kudu Bature ga kuma abin da ya shaida wa Mustapha dalilin su na daukan nau'in zaben da za su yi bayan da Mustapha ya ce musu suna nokewa zaben kai tsaye shine sai ya ce a'a ga yadda batun yake ai
a babu mai da bane mun kira aisha meeting duka jikin saka kika kan kuma party chairman da duk kuma nan kowa ya rubuta an zauna an tattauna kowa ya zo ya faɗa a ciki kaba shi dai mun yi da akan a tafi da inda ake primary ko da ni dai da ke hada
wato indirect ma'ana delegate
na a cikin ta kuma ka da haka shi da farko wannan party da mu har ku ci a cikin register da muke da shi ba mu wanda zai kiya maka cewa ga kundin register namu da muke da shi a wannan jaha din shi ne na biyu kuma an mun samu labari an yi sunayen da muka yi rajista a kogi state ba a shigar da shi a cikin computer na national secretary ba so in muka daidai mu yi haka na babin da a yi mu samu sauƙin al'amura na wani kuma muke ba da gaske mu za su zo su za a kawo da lamura da su kwanci wani na su gaɗin su zo da rikisar mu da a gara a je ba sarki.
To yanzu wannan ya samu amincewar masu rike da mukamman siyasa misali ko gwamna da makamantansu.
Daga jihar Kogi bari mu leƙa jihar Adamawa inda kakakin jami'ar Muhammad Abdullahi ya bayyana wa Ibrahim Abdulaziz ɗaukar nasu matakin launin zaben na fidda gwani ga dai abin da yake cewa shi ma.
Jihohi in ka duba matsalolin jihohi ba ɗaya suke ba shi yasa suka ce bai dace a yanke hukunci akan ga abun da za a yi bai ɗaya ba wannan shi ne suka baiwa kwamitin zartarwa na jam'iyya na jihohi su masu dawo jihohinsu su zo su zauna su tattauna su ga wani tsari ne ya fi dacewa da su. Wannan shi ne ya sa a jihar Adamawa mun yi zama na kwamitin zartarwa na jam'iyyar APC an tattauna game da wani tsari ya fi ma mutanen Adamawa da jam'iyyar APC a jihar Adamawa kamar yadda tsarin mulkin jam'iyya ya tanada.
Wani tsari kuka dauka?
A nan mun dauki tsari na indirect primaries wato wanda delegates ne za su yi wannan zabe.
Amma shi ne gwamnati da wannan farko suka ce kuma kun ce ba goyi bayan gwamnati ba.
To ba bayan gwamnati muka goya ba, don da gwamnati sun dauko abun da babu a cikin tsarin mulki na jam'iyya ba za mu goyi bayan su ba. So mun goyi baya ne abun da yake cikin kundin tsarin mulki na jam'iyya. In akwai gwamnati wanda yayi na'am da haka, falilahi alhamdu. In akwai wani gwamnati da yake so wani abu daban wanda babu a tsarin mulki jam'iyya, kaga ba yadda kwamitin zartarwa na jam'iyya ta zauna ta ce za ta yi masa abun da yake so ba wanda babu a cikin kundin tsarin.
Amma kakakin jam'iyyar ta kasa ayyata ya ce a je ne a tattauna da masu ruwa da tsaki da ma 'yan takarar san su, haka kuka yi?
Ba haka aka faɗa ba. Akwai resolution da aka fitar a bayan zaman kwamitin zartarwa na tarayya. Wannan an kawo mun gani babu inda aka ce a je a yi magana da mutane irin haka ba. Kuma a kundin tsarin mulkin jam'iyyar APC sashi 12.8 ya nuna waye da waye ne ya kamata su kasance a zaman state executive committee na jam'iyya.
Ba ma na batun kan cewa misali za a zama irin wannan ba ganin su mutane ya ko ba ga sun yi ribadin su goma marwa ba, amma ku ce kun yi zama ga su gudiri ba gan su ba, sannan a ce ya yanke hukunci.
A cikin wayanda ka irgan nan gaba ɗayansu Admiral Murtala Nyako ne kadai member na state executive committee na APC a jihar Adamawa.
Daga jihar Adamawa sai Kano, inda labarin ya bambanta da sauran, domin ko a tattaunawar Mahmud Ibrahim Kwari da Honorable Ibrahim Zakari Sarina, sakataren jami'ar APC na Kano, ya ce mun sukan sun bi sahun abinda jama'a za su ko kuma suke so.
Kamar yadda ka gani, gaskiya ne su wa jam'iyyar ta kasa ta tabbatar a bisa shi roƙon da mai girma shugaban ƙasa ya yi cewa nasa yana son inda an sahale a yi yattinki ƙato bayan ƙato. Mu a jihar Kano, kamar yadda suka ba da dama cewa kowace jiha ta ji ta tsara abin da take ganin ya yi mata tsakanin abubuwan nan guda biyu, ko ƙato bayan ƙato ko kuma zaben delegate. To bayan mun zauna da dukkanin mai ruwa da tsaki na jam'iyyar APC a jihar Kano, aka tantauna aka ga cewa abin da ya fi shi ne a je a yi ƙato bayan ƙato ba don komai ba, saboda shi ne zaɓi mafi wato faɗaɗuwa. Idan ka zo ka ce ko dukkan ɗan jam'iyyar APC izo izaɓi abin da yake so, to bayan ya zaɓa kuma haƙƙinsa ne ikari, maimakon a ce wani sashi ne na al'umma a cikin jam'iyyar APC ɗin kaɗai suka yanke hukunci. Wannan tsari yana da daɗi, saboda in ma kana da kuɗi kana so ka sayi delegate, wannan babu dama. In ma ka makale delegate kana ganin cewa su ne kadararka, wannan shi ma babu dama. In kuma za ka iya sayan mutane gaba ɗaya na jam'iyyar APC, wannan kuma haka muke so. In an zo zaɓe ma za ka iya sayan al'umma gaba ɗaya kenan. Dalilin da ya sa wa jam'iyya ta jiha ta rubuta takarda sakamakon taron da aka yi na ran 4 ga wata, ta aikawa da headquarter jam'iyyar ta ƙasa cewa ga irin zaben da muke so mu gabatar.
Zancen nan diddiya ta alaka ne a kan zancen ana ba 'yan delegate kuɗi suna zaɓar wani mutumin da watakila ba shi ya cancanta ba, kamar yadda ka faɗa. Shi ma talaka na ƙasa ɗan jam'iyya tun da dama su yi yana ta kuka bai da kuɗi, ba ka ganin cewa za a iya ba shi kuɗi kuma ya dangwala sanadiyar wannan kuɗin da aka ba shi?
No, ba zai yiwu a ce za a inda mutane mutum misali 80,000 za su fito a ce ɗan takara zai bi kowanne mutum kamar mutum 80,000 a ce ya ba su kuɗi, ba zai yi wannan.
To tsarin na NTK secretary an yi shi a jihar Kano a baya lokacin da shi shugaba Buhari yake jam'iyyar CPC, kuma an rabu dutse a hannun riga, ba kwa tsoron tarihi ya maimaita kansa kuwa?
To kullun ai kana koya ne daga irin kurakuran da kai.
Daga Kano yanzu bari mu koma kudancin Najeriya, inda za mu ji matsayin jihohin Imo, Bayelsa, Rivers da kuma Edo. Kuma za mu fara ne da jihar Imo da aka ce gwamnan zai musu naɗi, sai dai wani jigo a jam'iyyar ya ce ƙarya ne. Ga Lami Dawabakar da sauran bayani.
Jami'ar APC reshen jihar Imo da ke kudancin Najeriya ta ce ta aminta da gudanar da zaben na kato bayan kato a zaben fitar da gwani tsakanin yan takara da ke neman darewa mukamai daban-daban a fadin jihar bayan kammala wani taro na masu ruwa da tsaki a jihar ta Imo na jami'ar APC. Honorable Francis Iwoki shine shugaban jami'ar APC a jihar ta Imo. Yace,
"So the stakeholders met this morning, all concerned. All the members agreed on internet primaries."
Yana cewa ne daukacin shugabannin jam'iyyar APC a jihar ta Imo tare da masu ruwa da tsaki na siyasa a jihar mun gudanar da wani taro inda muka cimma matsayar goyon bayan zaben kato bayan kato a zaben fitar da gwani a fadin jihar ta Imo na jam'iyyar mu ta APC karkashin jagorancin gwamna Rocha Sokoroja dangane da barakar da ta kunno kai ta rarrabuwar kawuna a jihar ta Imo. Ga abinda Francis Nwuke ke cewa, yana cewa ne ba mu da wata baraka a jihar mu ta Imo musamman a jam'iyyar APC. Jam'iyyar mu ta APC daya ce a jihar ta Imo to sai dai kuma ana ta samun rarrabuwar kawuna tare da tada jijiyoyin wuya musamman a bangaren sanata Ifanya Ararumi na jam'iyyar ta APC. Honorable Ibi Jagwa shine tsohon dan majalisar tarayya dake jihar ta Imo. Kage yanzu zamu gudanar da wani taro na masu ruwa da tsaki a yanzu-yanzun nan kuma nan gaba kadan zamu bayyana muku matsayar da muka cimma da haka zan kira ka domin sanar da kai halin da ake ciki. Ita kuwa jihar Bayelsa a cikin yankin Niger Delta take kuma shugaban jami'iyyar na APC na jihar ta Bayelsa Mr. Justice Papi yayi bayanin matsayin su dangane da zaben kato bayan kato yace
as its merits, it's to have to mobilize the entire membership of the party.
Yana cewa ne ba mu da damuwa a jihar Bayelsa game da tsarin zaben kato bayan kato na zaben fitar da gwani a daukacin jihar mu ta Bayelsa. Gaskiya zaben kato bayan kato yana da matukar kyau kuma zai kawar da duka wasu matsaloli da ake ganin za su iya kunno kai kama daga na cin hanci da rashawa da dai sauransu. Amma ba zan yanke maka hukunci ba, za mu gudanar da wani taro nan gaba kadan za mu bayyana matsayin mu a jihar ta Bayelsa. Jihar Rivers ma suna ci gaba da gudanar da tararrika domin tunkarar wannan zabe na kato bayan kato. Wani kusa a cikin jam'iyyar yace,
"Ina da Muhammad Mukhtar dan Bata, ni ne shugaban kungiyar ƴan arewa mu ga jihar Rivers da goya bayan APC. Kaga yanzu kana yi kafin ko kana yi tunkarar tsare jama'a babu maganan an yi san kai ko an kawo muku dan takara wasu bakwai. Ya ba za ka tinke kato bayan kato zo tsaya jama'a da kasu bayan ka kowa ya zan su a kida ya duniya da gani ba ma gudi ba san zuciya ba san kai wannan kokarin da ake cewa a Buhari ya kawo ne a ni ci ya kawo ne ko shugaban ya kawo ne ya tilasta shi kan mutane ga gaban duk wannan kusurucin da an kawo da su.
Jami'an nan ta APC a jihar Rivers ita ma tana fama da rikicin cikin gida kama daga bangaren Right Honorable Rotimi Amici da kuma bangaren Senator Maganus Abe. Kamar wannan tsari ta yaya zai tasiri game da rikicin jihar Rivers?
Jihar Rivers APC ta dogara ko musu ko miki ya ta dogara kan mutum daya. Honorable Rotimi Amici in ya kawo tsarin da dace da ra'ayin mutane ba dole ga wanda lalle a nuna masa. Amma wannan tsari da shugaban jami'an ka sama shi sai ya kawo wani ya mana daidai. To shi shugaban kungiya ya kawo wani Honorable Amici kenan ya kawo daily poll wanda kuma mun san shi ba. Amma in ya haka tabbata haka din yazo a itinken
jihar Edo dake yankin Niger Delta wani mai fada a ji a cikin jami'ar yayi mana tsokaci halin da ake ciki.
Sunana Alisu Hazali Umar kuma ɗaya daga cikin masu ba gwamnatin Edo ta shawara akan ɗan arewa mazauna Edo state.
Kamar yanzu ita jihar Edo da take kusa da ita kamar ta cimma wani matsayi game da zaɓin wannan al'amari zuwa yanzu?
Ka san abu ne na tattaunawa kuma wannan abu ba a kawo shi nisan lokaci ba kuma muna akwai lokaci tunda ba yau na za a yi zaɓen ba akwai lokaci ana nan ana tattaunawa ga abin da za a fito da shi. Kai ma kanga ka san cewa idan aka yi wannan tsari zai kauda dukkan wannan cin hanci da rashawa da kuma sa'in sa na cewa ai ban yadda ba kai kai kaza no za a samu daidaita.
To ma saware yau kuma nan shirin zai diga aya sai wani sati a jimu da wani sabon shirin yanzu a madadin dukkan wakilanmu da suka bada gudunmuwar su domin ganin wannan shirin ya kai ga nasara. Sai Julie Gresham da ta daidaita sautin shirin, ni madugun shirin Ladan Ibrahim Aiwo ke cewa sai wani sati cikin ikon Allah.
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na murya Amurka ne daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma sai rahoto na musamman.
aika aikar yan bindiga dadi a jar Zamfara da bin ya somo kamar wasa farko da sunan barayin shanu ya zuwa yin garkuwa da mutane don neman kudin fansa fashi da makami har kuma yakan kama ya zamto yan ina da kisa ko yan bindiga dadi wannan rikici ya raba dubban dubatan talakawan Zamfara da gidajen su kamar yadda daya daga cikin wadanda abin ya shafa kai tsaye malam Muhammad Isa ke shaida min
da karshe ma dai mutanen wasu sun yi jihar Zamfara sun yi Katsina sun yi Tsake da dai sauran garuruwan jihar Zamfara sun yi cingarin Katsina da kuma ƙauyukan Katsina yanzu haka sai yan uwanmu bamu san inda suke ba saboda wasu ba su dawo ba ka kira wayan wani dan uwa baka san inda yake ba lahiya lahiya yana raye bai raye baka sani ba dan lokacin da abu ikkilai ya faru a cikin sashi sai da mille na hawk kabu kabu naira 2000 ta dauko mahaifiya ta tasuwa sosai ba ta jima ba ta gani kare haka nan rungumo ta tafi da ita a cikin garin Katsina eh mu ne ga mai kai yanzu ban koma gida ba hankali na ba kwance shi ba saboda sai uwa na duk su dawo ba sai da abu ya faru wa ya ce gari ranan juma'a ma mutum shi da bai san da juma'a a cikin garin kanana yare da mata da kowa ya waki ba kowa sai kuma dai hukan kaukan mu kowa ya tashi
shin yaya girman wannan matsala take Ibrahim Janyau shi an shugaban kungiyar samar da zaman lafiya na jihar Zamfara
su waɗannan mutane an bindiga sun fara ne a matsayin barayin shanu kuma matsalan nan ne ta kai tun suna kwashe mu mutane dukiyoyin su suna ansa haraji wurin al'umma ta kai yau su je gari su kashin al'umma su aiko musu da sako cewa suna bukar wani abu daga gare su takaddu na ga harajin da suka aza musu idan ba su bayar ba za su zo su kona dukiyoyin su su kona hatsin da suka yi su kona dabbobin su
Abdul Razak Yahuza Jere wani dan jarida ne da ya tabbata rahotanni kan wannan rikici
wannan matsala ta Zamfara kusan za a iya cewa dukkan wani dan jarida ya kai matsayin da zai iya cewa abun na gabiya gagare kundila saboda an yi lokacin da a mako guda zaka gani kusan an shafe sa'a kwana 3 zuwa 4 duk manyan labaran da ke fitowa zaka ga suna magana ne akan kashe-kashen da ake yi a Zamfara a takaice ma dai har a wannan lokacin ban mancewa kaman wasu ƴan makonni da suka gabata mun taɓa yin wani babban labari da muka sa wa suna Zamfara ta kusa komawa karamar Sambisa ko kuma ta kusa komawa Sambisa saboda girman kashe-kashen al'umma da ake yi
wannan hituna ta yan bindiga dadi ta ji hankalin kusan kowa da kowa a Najeriya inda ta kai shugaban kasa Muhammadu Buhari ya umarci rundunar sojojin saman Najeriya da ta dauki matakin gaggawa da jiragen yaki take kuma rundunar ta tuttura jiragen yakinta zuwa jihar Katsina daga inda ake tashi ake afkawa yan bindigar da addansu kan jihar Zamfara na tambayi babban hafsan hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar ko ya zuwa yanzu me ake ciki
daga lokacin da muka fara zuwa yanzu an yi shawagi wajen awa 80 na actual tabbatar da cewa an kare rayukan mutane a kauyukoki da garuruwa daban-daban a jihar Zamfara da kuma gefe-gefen jihar Katsina har da masu kutu saboda haka ina tsammanin wannan lokaci da muke za mu iya cewa mun gode wa Allah mu yi nasara mai yawan gaske wanda mun sayar da wasu daga cikin waɗannan mutane wanda suke kashe mutane
muddin rikicin na Zamfara ya ƙara tabarbarewa masana tsaro na fargabar ka iya shafar jihar Katsina kai tsaye to amma wannan matakin soja da aka dauka cikin gaugawa gwamnatin jihar na Katsina Alhaji Aminu Bello Masari ya shaida min cewa su kam yanzu ba su da kowace irin fargaba
to gaskiya duk bayan kwana biyu suna zuwa su bani cikakken bayanin abubuwan da aka da kuma abubuwan da suke ciki kuma gaskiya wato wannan aiki da suke tun da ma ake yin operation din na cikin daji ba a taba yin kamar irin wannan din ba saboda wannan din sun zo da kayan aiki kuma suna da cikakken bayani wato cikakken information ne yadda suke tafiya da inda suke tafiya da lokacin da suke tafiya saboda haka ba ma sa ran by the time da suka gama wannan operation to sai dai abin da za a ce wanda dama an ce mai rabon ganin ba dai sai abu da kuma mai aiki sai ya gani ko me ke amma dai na tabbata za a yi karya lagon su yadda waɗanda suka rage su kuma sojojin ƙasa wanda suke bin inda sojojin sama suka aiki suna wato share wuri cleaning up da mopping up da suna kiran shi operation na sauran wa'anda ko suka gudu ko suka fada cikin mutane ana gin su ana kakkamo su kuma ana danka su a hannun sojojin
a gefe guda ganin yawan kai kuma jiragen yaki na sojojin saman Najeriya daga Katsina zuwa Zamfara Abdullahi Aliyu Katsina yace yana da korafi
korafi na shine ganin yadda muka ga jiragen yaki suna tashi daga jar mu ta Katsina suna kai hari ma ɗan bindiga da jirgin Zamfara wannan yana tada mun hankali kwarai da gaske ta yadda muke ganin cewa aikace aikacen su bai tsaya ba ana ta ƙara samun yawan masu gudun hijira suna dawowa nan jihar mu ta Katsina
Abdullahi Aliyu Katsina saboda haka na ganin akwai buƙatar sojojin su canza sabon salo to kowane irin salo ne wannan tambayar kenan da naiwa wani masanin tsaro Brigadier General Muharazu Tsiga
ko mun ki ko mun so wannan yaki ne dole ne a canza salon shi ana kuma canzawa everyday ta ina kai ko ta hiya kai ka tunkari makiyinka akwai salon da zaka tafi da sojojinka biyar ne a gaba goma ne a baya a'a uku ne a baya hudu ne a gaba kai duk ka riga ka sani left right center ka san inda zaka fito sojojinka kai me success muke nema saboda me na ce maka duk irin salon da za a canza dole mun riga mun karantu mun sanu a batun guerrilla warfare an san how difficult it is an san how implicative it is wanda yake ba a san innocent life a ce an kakkashe su a wannan yanayi wani irin salo ake so salon nan yana a wajen sojoji ina kuma tabbatar ma salo ana canza shi every hour every day every month
director general na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOAA Dr. Garba Abari ya hori jama'ar da Zamfara da lalle suke baiwa jami'an tsaro hadin kai da goyon baya
idan har al'umma suka ga akwai waɗanda suke baki ne sun shiga cikin su yawancin mutane da suke fitowa daga daji suna da wasu ɗan kamanni na daban wanda yake nuna su sabanin abin da aka saba gani a cikin al'umma ba ko kuma in ya shigo kauye ko ya shigo ma birni din amma ya zo cikin wata anguwa babu wahala akan gane bako ne ya kamata kowa ya sa ido idan an ga irin waɗannan ba ta gidi su shigo to ayi maza a sanar da jami'an tsaro
yanzu dai jama'a sun fara ba da shaidar cewa wannan farmakin da sojoji ke kaiwa ƴan bindiga a Zamfara kwalliya na biyan kuɗin sabulu
sunana Alai Jamilu Sha'ibu chairman na NURTW Central Motor Park Katsina hanya direbobin mu suna yin lodi daga Katsina kuma suna shiga Zamfara a kullun rana ta Allah lami lafiya ba tare da sun samu matsalar tarewa akan hanya
ko akwai alaka tsakanin lafiyar hanya da kuma wannan aikace-aikace da sojoji suke yi a Zamfara
kwarai da gaske akwai alaka banda taimakon Allah da taimakon wannan sojojin da suke tashi daga Katsina kullun rana ta Allah zaka ga so zaka ga jiragen sojoji guda biyu uku idan aka samu emergency report ma mu muna gani zaka ga sun tashi daya bayan daya kusan gabaki daya sun nufi jihar Zamfara nan gabaki daya
babban Hafsan Hafsoshin rundunar sojojin saman Najeriya Air Marshal Sadiq Baba Abubakar a ƙarshe ya mika wannan sako na musamman ga ƴan bindiga dadi da ke dazukan jihar na Zamfara
kuma muna ba da shawara ma waɗannan mutane su zo su ba da kansu su ajiye bindigogin su su bar wannan ta'addanci na kashe mutane haka siddan in ba haka ba babu wani makubuta su saboda duk da yake motocin kasa suna da wahala su shiga waɗannan dajuka da ake kira kamar Sabubu ko Rugu Forest da sauransu mu a sama ba mu da wannan shawage saboda ka ba wajin da za su kubuta illa kawai su fito su daina wannan al'amari su ba da bindigogin su su yi saranda su fita daga wajen saboda jama'a su ci gaba da aikansu in sun ci abin da zai biyo baya bai da kyau
Hassan Mainakaina muryar Amurka daga Abuja Nigeria
Mugargadi mai gina la Mugargadi mai gina la Ni dai tsoro na Allah sarki kan nan tsoro na la Mugargadi mai gina la Mugargadi mai gina
Kuna sauraron shirye-shiryen sashen Hausa na muryar Amurka ne daga nan birnin Washington DC madalla da haka muka kawo karshen shirin namu na yanzu sai kuma can anjima da hantsi zamu sake dawowa da wani sabon shirin in Allah yarda inda za ku ji mu dauke da shirin nagari na kowa wanda sahabu imam ke gabatarwa yanzu amalin sauran abokan aiki anan sashin Hausa na murya Amurka ni Nazar Ahmad Hausawa ke cewa a huta lafiya
Ready to 24 heures sur 24, VOA.